sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fage ce tare da Murtala Faruk Sanyinna da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a shirin wannan dare na yau Laraba 3 ga watan Mayu. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji me al'ummar jihar Kano da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum ke cewa akan cece-kuce da ake yi akan masarautar jihar. Yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauki haramar zuwa birnin London domin halartar kasaitaccen bikin kaddamar da sarautar Sarki Charles. Za ku ji me masana ke cewa akan muhimmanci da tasirin wannan ziyara ga Najeriya. Kamar kowace ranar Laraba, yau ma muna tafe da rahoto na musamman. Muna kuma tafe da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Murtala Faruk Sanyinna da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Amurka za ta samar da kimanin dala miliyan 300 a wani sabon tallafin soji ga Ukraine. A wani shiri da ake sa ran zai hada har da makaman artillery da manyan rokoki. Gabanin hare-haren da ake sa ran Ukraine din za ta kai, a cewar jami'an ma'aikatar tsaro. Jami'an na ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon da suka zanta da muryar Amurka bisa sharadin sakai sunayensu gabanin bayar da tallafin a yau Laraba. Sun ce tallafin na baya-bayan nan ya hada da rokokin da ake harbawa da sama, wato ta sama guda 70 domin karfafa hare-hare ta sama da kuma makaman kariya da ake bukata domin korar dakarun Rasha na kasa da suke a yankunan da aka mamaye na Ukraine. Haka kuma a cikin tallafin akwai manyan tankokin yaki da sauran kayayyakin aiki. Wani gungun 'yan kasar Sudan sun yi zanga-zanga ga Majalisar Dinkin Duniya a yayin da shugaban kwamitin jin kai na majalisar Martin Griffiths ya isa birnin Port Sudan a yau Laraba. Birnin ya sami kwararar 'yan kasar Sudan da 'yan wasu kasashen waje da suka arcewa yaki tsakanin sojoji da rundunar tsaro ta musamman. Griffiths ya ce ya je Sudan din ne domin jaddada jajircewar Majalisar Dinkin Duniya wajen tallafawa jama'ar kasar Sudan. Da yake jawabi a yau Laraba jim kadan bayan ganawa da gwamnan yankin Fatahullah Al-Haj, Griffiths ya bayyana bukatar gaggawa da ake da ita da isar da kayan agaji ga jama'a da yankin, wato da yakin ya shafa a dukkan sassan kasar. Ruwan sama kama da bakin kwarya da suka haifar da ambaliya da zaftarewar kasa a kudanci da arewacin Rwanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 109 kamar yadda kafar yaɗa labaran kasar ta bayyana a yau Laraba, yayin da hukumomi ke ci gaba da neman waɗanda suka makale a cikin gidajensu. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar iftila'in ya kai 95 a lardin, to amma kafar yaɗa labaran kasar ta bayyana adadin waɗanda suka mutu 109 haɗi da waɗanda suka mutu a ɗaya lardin na biyu na arewaci. A makwabciyar kasar Uganda kuma a kusa da kan iyaka mutane 6 suka mutu da tsakar dare washegarin yau Laraba a wani yanki na kudu maso yammacin gundumar Kisoro bayan ruwan sama mai karfi da ya sauka akan tsaunukan yankin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Rundunar sojan ruwan Amurka ta ce Iran ta kwace wani jirgin ruwan dakon mai dauke da tutar kasar Panama a mashigin Hormuz a yau Laraba. Irin wannan kwacen shine karo na biyu da Tehran take yi a yan kwanakin baya-bayan nan. Rundunar ta bayyana jirgin ruwan da suna Niobe, tace dakarun juyin-juya halin musulunci na Iran ne suka kwace jirgin. Rundunar sojan ruwa ta wallafa hotunan wasu jiragen ruwa na sintiri da suka kewaye tankar man. Jiragen ruwan sun tilastawa jirgin dakon man karkatawa zuwa yankin ruwan Iran da ke gabar tekun Bandar Abbas, inji rundunar sojan ruwan. Iran da yawa ta yi gaggawar ba da bayani game da kamen ba. A ƙarshe, rundunar sojan Isra'ila da mayakan Falasɗinawa sun ci gaba da musayar wuta da sanyin safiyar yau Laraba a zirin Gaza da wasu makwabtan al'ummomin Falasɗinawa. Rundunar sojan ta Isra'ila ta ce jirgin samanta ya kai hari kan sansanonin soji da wuraren horar da dakaru da na adana makamai, kazalika da wata maɓoyar ƙarƙashin ƙasa ta Hamas. An kuma ga na'urorin tsaron Isra'ila suna kakkaɓo rokoki da aka harbo daga Gaza. Rikicin ya biyo ne bayan mutuwar wani babban fursuna ba Falasɗinawa da ke tsare a jiya Talata bayan yajin cin abinci da ya yi na tsawon watanni 3. Mutuwar Kadir Adnan ta haifar da harba jerin rokoki daga zirin na Gaza, sha'anin da kuma ya ƙara haddasa damuwar yiwuwar faɗaɗar tashin hankali da yammacin jiya Talata. Rundunar sojan Isra'ila ta ce ta soma kai hare-hare ta jiragen sama kan wasu wurare a Gaza. domin mai da martani kan harin rokokin da aka yi ta harbowa daga zirin na mayakan Hamas.
Murtala Faruk Sanyin na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Al'ummar jihar Kano gami da masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a jihar na ci gaba da mayar da martani ga kalaman da tsohon gwamnan jihar Rabi'u Musa Kwankwaso yayi a baya-bayan nan dangane da makomar masarautun jihar bayan rantsuwar sabuwar gwamnati. Ko da yake daga bisani gwamna mai barin gado Abdullahi Umar Ganduje ya mayar da martani ga kalaman tsohon gwamnan. Daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari.
A makon jiya ne dai aka jiyo tsohon gwamnan Kano Rabi'u Musa Kwankwaso ta cikin wani sautin bidiyo yana cewa za su baiwa gwamna mai jiran gado shawara cewa ya yi waiwaye kan yadda aka kirkiro da sabbin masarautu guda hudu a jihar da ma sigar da aka bi wajen tube rawanin sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu kimanin shekaru uku da suka gabata. Sai dai a jawabinsa na bikin ranar ma'aikata a Litinin din nan, gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce sabbin masarautun da gwamnatinsa ta kirkiro za su ci gaba da wanzuwa ko da ya bar mulki.
A wannan magana da ake magana akan wannan Kwankwaso yana maganar za a rushe ko kuma Ganduje yana maganar ba za a rushe ba, to wannan muke magana gaskiya mu al'umma jihar Kano ba shi bane a gaban mu. Ci gaban al'umma na rayuwa shine a gaban mu yanzu. Muna buƙatar hanya, muna buƙatar asibiti, muna buƙatar wuta.
Babban burin mu shine gwamnati mai shigowa ta maida hankali wajen gina mana titina, musamman titin nan namu na bayan airport daga Peace College zuwa Jaba. Wannan shine abin da muke buƙata, ba wai waɗannan rigingimu domin yin wannan rigingimin ba abin da zai kawo mana illa ci baya.
Wasu daga cikin al'ummar Kano kenan dangane da waɗancan kalamai a kan masarautun Kano. Amma kuma da Yahaya Shu'aib Ungogo guda cikin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na cewa
diddigin da aka bayar akwai matasa da suke cikin harkoki na shaye-shaye da mutum miliyan biyu tsakanin Kano da Jigawa kawai. Don haka da kirkiro masarautu da ruguza masarautu da duk wani abu da ya shafi irin waɗannan abubuwan da abubuwa ne na siyasa, da kirkirin ƙaran ƙananan hukumomi, da kirkire-kirkiren joyi, duk wannan wasu abubuwa ne da mafi yawanci elite ko kuma in ce mutanen da suke so su dafa mazafin iko na ba gaira ba dalili don su zama wani abu shi sa suke kirkire. Amma a hakikanin gaskiya akwai abubuwan da ya fi damu, akwai abubuwan da ya fi damun al'umman nan, a mai da hankali a kansu mana. Saboda haka ni ina ganin irin wannan abubuwan duk ba abu ne da ya kamata mu mai da hankali a kansu a halin yanzu. Ya kamata kuma al'umma ma ta duba kada ta damu da irin abubuwan da 'yan siyasa suke domin su labaka wannan su.
Shi kuwa Dr. Kabiru Sa'idu Sufi, malamin kimiyyar siyasa a kwalejin Shara fagen shiga jami'a ta Kano, ya ce
a nazarci zamu iya cewa a samun irin wannan takun saka din ko cece ku ce akan abubuwa musamman a lokacin da gwamnati wata ke fita wata ke shiga ba sabon abu bane a matakai da dama, matakan jihohi din da kuma aikin ko ayyukan matakin gwamnatin tarayya din. Amma kuma da zarar an karbi mulki din za a shagala kuma da manyan abubuwan da yake su suka shafi al'umma. Sannan wani lokacin akwai abin da yake ƙara bayyana ga musamman gwamnati idan ta shiga za ta ga akwai watakila wasu abubuwan da da bata gansu ta wannan bangaren ba, kuma wani abun a zahirance bai bayyana a gare ta ba, wanda yake idan ya bayyana dole zai sa sai ta sake yin nazarin yadda za ta tunkari kalubalen idan akwai shi. Sai dai a ce jira kuma a gani idan aka karbi ragaban mulki din menene kuma ya kamata a tunkara su kansu abubuwan da suke masu mahimmanci din, su za su zo su shige gaba da kansu kuma da su za a shagala.
Abin jira a gani dai shine yadda za ta kasance bayan gwamna Abdullahi Umar Ganduje ya mika madafin iko ga sabon gwamna Abba Kabir Yusuf a ranar 29 ga watan nan na Mayu da muke ciki. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dauki haramar zuwa birnin London a yau din nan domin shiga jerin takwarorinsa na kasashen duniya daban-daban wajen halartar kaisaitaccen bikin kaddamar da sarautar Sarki Charles na uku. Daga Abuja, wakilinmu Umar Faruk Musa ya tuntubi Farfesa a sashen tarihi na Jami'ar Usman Danfodio domin jin muhimmanci da tasirin wannan ziyara ga Najeriya da kuma halin da ake ciki yanzu a birnin na London.
Menene amfanin da Najeriya za ta samu daga zuwa irin wa'annan bukukuwa na masarautar Ingila?
Abubuwa ne irin na neman wato irin kamar abinda zaka ce wato a goyen baya na wato diplomasiya. Najeriya yanzu kamar irin halin da muke ciki, irin yadda tattalin arzikin mu yayi kasa, muna buƙatar wato irin kawaye a wurare daban-daban a duniya wanda suke za su bamu goyen baya ko don mu ci gaba da irin wato a wato kasuwanci da su, ko kuma ya zama muna samun goyen baya nasu abin da ya dangaci irin sha'ani ko na bashi da ake bin ba a kasashe waje, ko kuma Najeriya tana da wasu bukace-bukace wanda ya dangaci diplomasiya. To irin wa'annan kasashe da ake ganin su su ne kasashe wato masu ƙarfi a duniya, goyon bayan su yana da amfani.
Professor Muhammad Usman kenan na sashen tarihi na Jami'ar Usman Danfodio Sokoto a tattaunawa da ne da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Malam Abdul Kofa Sauri, wani ɗan Najeriya mazauni Ingila wato birnin London, domin in ji yaya ƙasar yanzu take shirye-shiryen tsara wannan buki wanda ake ganin yana da muhimmancin ƙwarai da gaske a tarihin ƙasar Ingila da kuma duniya baki ɗaya. Sai ya ce
gari dai ya ɗauki hanya mutane da yawa, shugabannin ƙasashe sun fara shigowa, masu saya da sayarwa suna ganin canji, masu hotels gaba ɗaya ko ina dai gari ya cika, duk manya-manyan mutane daga ƙasashen waje da cikin gida da ƙauyuka duk ana nan an shigo cikin London, an yi mata ca gari, ana nan an yi kawatar da shi fulawoyi a kan hanya da gidaje, waɗansu ma sun yi fentin gidajensu, an yi fentin hanya, motoci ga su nan bus ko ina ya fito.
Ya sha'anin tsaro da kula da al'umma da kariya da kuma tsadar rayuwa da dai sauran abubuwan da ke faruwa idan za a yi irin wannan gawurtaccen taro?
Akwai tsaro kan na mahimmin, saboda yaran makaranta ma an ba su hutu, a 'yan sanda ga su nan a cikin gari ko ina, da masu babura da masu motoci da helicopter suna ta zagayen sararin samaniya, ana zagaye saboda wannan babban biki da za a yi.
A halin yanzu dai an sa ido a ga muhimmanci da kuma tasirin da wannan bukin zai yi ga mu'amalar Najeriya da ƙasar Ingila, musamman ganin cewa shugaba Muhammadu Buhari zai halarci waɗansu mahimman tarurruka da za a yi na shugabannin ƙasashen duniya da kuma kwamitin Commonwealth da za su duba mu'amala tsakanin ƙasa da ƙasa domin inganta dangantakar. Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa, yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Tun shekaru aru-aru ake samun rikice-rikice a cikin kasashen duniya, ciki har da nahiyar Afirka. Yawancin waɗannan rikice-rikice dai suna faruwa ne a tsakanin soje da farar hula, ko kuma a tsakanin soje da soje kana da farar hula a tsakanin su don neman iko ko matsayi, kamar yadda yake faruwa a halin yanzu a ƙasar Sudan. Ambasada Haliru Shu'aibu, tsohon jakadan Najeriya a ƙasar Sudan, ya yi bayani a game da rikicin na ƙasar Sudan.
Su mutanen jamii ne shi shugaban kasan nasu na da shi ya yi amfani da shi ya taushe wato tanzomar da ke faruwa a Darfur, tun da shi ɗan Darfur sai ya naɗa shi kwamanda ɗinsu, wato aka bar ce musu jamii, ana kiransu kamar wato sojoji masu ba da gudunmuwa da tsaron ƙasa. Ana nan ana iya bayan ya wato kashe tanzomar Darfur sai ya fara ƙarfi, saboda kaga lokacin da ita Saudi Arabia na yaki da Yemen na Houthi da Houthi ɗin nan, don mutanensa ne aka kai Saudi Arabia. Mu kaga yana da kuɗi, tunda su Saudi Arabia ko da an ba Umar al-Bashir kuɗi lokacin nan shi aka ba nasa rago shi kuma. Kaga suka zo suka gamba kai da shi Burhan, kaga suka tumbuke shi al-Bashir. Saboda haka shi Burhan sai da ya sun yi ƙarfi sai ce to ya kamata a haɗe su cikin sojojin Sudan. Abin da suka ce masu Sudanese Armed Forces kenan, SAF. To sai da in aka haɗe su me zai zama? To sannan wato ma'adanai na Darfur, kasan majalisar jihar arzikin ƙasan yake da su zinari da wasu abubuwa. Ya
yanzu shi suna hannunsa shi adda iko kansu. To kaga in aka haɗe su cikin sojojin Sudan kaga waɗannan za su fice masa. Sannan wancan ne zai zama a cikin wannan takaɗin. Kaji inda matsalar ta faru. Daga sai rikici da ya tashi su suka ce sojoji suka fara kai musu hari. Sai kuma sojoji su ce su suka fara kai musu hari. To inda abin yayi muni, rikicin Sudan ba su kona kayayyakin su kaman wajen sha'anin ma'aikatan ruwa ko ma'aikatan lantarki ko makarantun nan su ko shorabi asibitocin su da haɗa ya faɗi. Amma kaga wannan munin sa sun halaka abubuwan.
Ambasada a matsayinka na masani diplomasiya, yaya za a yi a samu maslaha ga wannan rikicin?
Amma yanzu ni ina ganin da a ce shugabancin mu na Najeriya ya sa kai, to ina ganin da za a samu maslaha don suna sauraron mu saboda rikicin da aka yi da Sudan. Najeriya ita duk ta dauki nauyin wannan kuma kusan an kusa cimma zaman lafiya sai gwamnatin Sudan ta saba su daga Darfur suka koma Tango. Yau adadin 2014 na halarci taron zaman lafiya na Darfur da Sudan wanda Qatar ta dauki nauyi a kan Doha. To da muka zauna duk aka yi irin dai ganganun nan na buɗe taro sai na ga babu wanda ya kawo magana shiga tsakanin da Najeriya ta yi da wanda aka ce ma Abuja 1 da Abuja 2. Sai na tashi na ce musu amma dai kam abin da ya kawo ba a ce yanzu har an mance da rawar da Najeriya ta taka saboda Sudan ta samu zaman lafiya. To foreign minister na Chad lokacin nan shi dai ya tashi ya ce eh lallai gaskiya ne na gida ta rawan gani. Na ce duk abin da za a yi nan a Doha yanzu a kansa za a dora fa babu abin da za a yi sa. Kamar wanda ka ce ya za a samu kamar masala shi ina ganin cewa in shugabancin Najeriya yanzu a ce za ta sa baki sosai to ina ganin za su saurare su.
Ambasada gashi a can baya Najeriya ta taɓa sa baki domin ganin cewa an samu zaman lafiya a ƙasar Sudan. Ba a nuna jin daɗi ba ga wannan.
To ai kafin din jawo lokaci diplomacy ba sai an yi godiya ba za a bibi al'umma ke cikin duniya babu inda muke da ƴan Najeriya da yawa inda ka Sudan. Yanzu za a ce yawan sojojin miliyan 40 da wani abu. Ƴan Najeriya suna da wajen miliyan 10 ga waɗanda ƴan asalin Najeriya. To za a bibi duk waɗannan maslaha na mutane. Kuma sai mu bibi wato asalin dangantakar mu da Sudan kaga ya fara tun kafin mu samu ƴancin kai. Yanzu ba ganin Chad, Cameroon, Benin Republic. Sai muka je wasu taro suna ba mu matsala amma saboda mu kare ƙasar tamu muna musu wasu abubuwa da yawa ko da haka nan.
Professor Bello Badana Jami'ar Sokoto ya yi ƙarin haske a game da abin da ke faruwa a ƙasar Sudan.
To rikicin Sudan dai dama ka san shi ƙaiƙai ko mama mashikiya. Waɗannan da ke fitina abokanin juna ne tare suka haɗa kai suka tumɓuki gwamnati Al-Bashir. Amma kuma yanzu nan saboda faɗa na madahin iko wannan abin ya kawo mummunan saɓani tsakaninsu. Ga sha'awa wadda kuma ƙasashen waje da ke kama ma kowane ɓangare su ma suka nuna. Dama babban matsala koyaushe ita ce mutanenmu a Afirka da wasu ƙasashe irin Afirka su ake amfani da su a tsoro su ƙasarsu. Dabbaraka kaɗan sai a maishe ta babba. Haka a hali yanzu dan abu da bai kai ya kawo ba yanzu nan gashi ya shahi duniya gaba ɗaya. Har ma irin mutanenmu da ke irin Najeriya suna ganin cewa zuwa aikin haji in an kai wannan lokaci ana wannan rikici tafiya jirgi da ba za ta wuce awa 4 da rabi ba za ta kai wajen awa 7. Kaga wannan al'amari ya shafi duniya.
To Professor, ƙasashen Afirka da yawa an samu irin wannan rikici ko dai na siyasa ko na madafun iko ko na matsayi ko ma na mukamai. Me yake sa ake samun irin waɗannan matsaloli a ƙasashen Afirka amma ba a cika samun su a ƙasashen Turawa ba?
Watan mafi yawa haƙiƙa ne manyan ƙasashe na duniya waɗanda ke da ƙarfin tattalin arziki da kuma ƙarfin faɗa tasirin faɗa a duniya ba su wa ƙasashen Afirka adalci da kuma irin ƙasashe na Asia da kuma na Latin America. Ko yaushe suke son su yi gwaji na siyasar su ta duniya haddi tsakanin Russia da ƙasashen yamma da Amurka. To ko yaushe suna raba waɗannan ƙasashe namu kowane shi ɗauki nashi ɓangare sai su hana su zama lafiya bale tattalin arzikin su shi bunƙasa sannan su iya taimaka ma junansu ba sai sun nemi taimako na ƙasashe na Turai ba. Mafi yawa jiragen da ake amfani da su da manyan makaman bindigogi da ake amfani da su waɗanda ake ƙerawa ne a ƙasashe na masu arziki waɗanda ke da tasiri a siyasa. Mu kuma mutanen mu so da yawa son shugabanci yana rufe ma shugabannin mu idan. Yau in ka dubi Khartoum sai ka ji tausayi, in ka dubi Afghanistan haka ne, in ka dubi Syria haka ne, in ka dubi Congo haka ne, in ka dubi Somalia haka ne. Wannan kokuwa ta madafan iko yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka halaka waɗannan ƙasashe.
Professor, da a ce ka bada shawara ga mafita ga irin waɗannan rikice-rikice, me za ka ce?
Zan ce Majalisar Ɗinkin Duniya ita tana da ƙarfin da take tilasta su su zauna bisa ga teburin shawara, kuma a cimma yarjejeniya su sa hannu, sannan kuma ta ja kunnen ƙasashen da ke ba su makamai da kuɗi na suna kashin junansu su yi kishin ƙasarsu.
Wani ɗan Najeriya ya yi fatar samun zaman lafiya a ƙasar ta Sudan.
Sunana Adamu Darakka Gadajin Olojin, ta dai muluki Allah subhanahu wata'ala, dai Allah ya sasanta su ya shirya da su ya kawo zaman lafiya ba da Sudan kai da duk ƙasashen mu na Afirka gaba ɗaya. Na biyu, game da maganar waɗannan yaran namu na Najeriya, kuma ta yi ƙoƙari iya ƙoƙari, ta taimaki kuma ta yi ƙoƙari iya ƙoƙarinta. Amma su waɗannan masu ɗaukar ƴaƴan nasu masu hannu da shuni suna kai ƙasashen waje, mu su bar namu mu talakawa ga su nan sun ƙara digiri, da sai barin yamu na suka suna dillancin kata, ko mu ai muna adalci ba.
Haka ma na tattauna da wani ɗalibi mai karatu a ƙasar Sudan.
Sunana Abdulkabir Musa.
Hali yanzu da nake magana da kai kana wace ƙasa ne?
Daga al'asar da muka karaso fasulan da zuwa yanzu an ɗebo mu an raba mu kusan kashi uku, sakamakon muna da yawa. Wasu an aje su a masallaci, wasu kuma aje su a irin dakili a hostel zan ce da turanci kenan, an aje su a hostel. To yanzu ma dai haka ne, mu muna masallaci ne an aje mu ga munan da yawa, babu abinci, banɗaki ma in za ka shiga sai ka biya kuɗi wani mutum 300 fasariya ga 300, wanka ma kan za ka jira ka shiga kamar 1000 tukunna za a baka kai. To abin dai sai a hankali.
Hukumomin Najeriya me suka yi muku yanzu a halin yanzu?
Hukumomin Najeriya dai gaskiya dai abin nasu kai muna abinci a ciki, saboda tun shekaran jiya muka baro cikin kartu cikin Sudan, masu motocin da suka bar ajema cikin daji sai ba tsara gawa ba sai an cika musu kuɗi. To a nan wajen sai muka tuntuɓa babu wanda ya kula mu, muna zaune a cikin wani ƙauye, su ma kuma din ake wai ana jiran boarding pass, daga nan boda da za a ba da boarding pass za su shiga ciki. To har yanzu dai shiru dai ake ji, ba ai wata ba mu ji wani abu daga bakin su ba.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambole, yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Fadikashin da Leicester City ta yi fama da shi a Premier League ɗin Turai sun canja manijoji, inda Dean Smith ya maye gurbin Brendan Rodgers a watan jiya, sai dai na ɗin na bai yi ta goma shi ga Daniel Amati, wadda har yanzu bai samu takalle da ƙarƙashin sabon shugaban ba. Game da abin da Roman Nesta shugaban Milan, Paolo Maldini na ganin ɗan wasan na Ghana a matsayin babban damar kasuwa a kasuwancin niki na 'yan wasa na gaba. Wani rahoto ya nuna cewa zai yi wuya a Mate ya sabunta yarjejeniya da Leicester City, abu da ya sa Milan ta sa ido kansa. A hakika rahoton ya ce Milan da Amate tuni suna da yarjejeniya na yin transfersa, abinda ke nan ya sa yake kurkusa da sa rigar wasa ja da baki. Babban kocin din Black Stars in Ghana, Chris Hofmann, ya shirya saduwa da dan wasan tsakiya Crystal Palace Jefferies Club akan yi wadawarsa Black Stars. Dan wasan da ya taka wa Black Stars leader a cikin watan Nuwamban shekara ta 2011, kuma ya ci gaba da haka a Black Stars din, sai dai ya sha fama wurin samun gurbi a kungiyar a can baya, kuma hari ya yanke shawaran kin amsa duk wata kira a gaba. Ra'ayinsa ya biyo watsi da tsohon coachin din Black Stars Otto Addo yayi da shi ne a wasan karshe na shiga gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. A halin yanzu Chris Hofmann da ya karbi ragama daga Otto Addo na shirya saduwa da club yadda za su daidaita ya komo Black Stars. Dan wasan gaba na Black Stars in Ghana, Inaki Williams, ya cafi kyautar dan wasa mafi zafi na watan nan a gasar La Liga. Dan wasan na gaba mai shekaru 23 ya yi rekodin gudu kilomita 37.4 a sa'a daya a wasansu da Barcelona a cikin watan Maris. Williams ya zura kwallo a wannan wasa, sai dai bayan an kalli hoton VAR an hana kwallon, Rodgers Blancos sun ka fadi da ci daya a San Memes. Dan wasan na Ghana yana haskawa tun sassomin watan Maris, inda ya zura kwallaye 5 a cikin wasanni 6. Williams ya ci kwallo a wasan kusa da na karshe na Copa del Rey da Osasuna, amma Athletic Club ta kasa izawa gaba saboda an fita yawan goluka. Dan wasan Ghana Muhammad Kurus ya samu amincewar cewar yana a cikin gwanayen yan share yan wasa wato dribblers ko kuma dribbling a manyan league 35 a cikin duniya ko dosa da yanzu haka yake a cikin babban kakansa Ayas ya nuna ba wai kawai yana iya zura kwallo a raga kawai ne ba amma kuma yana da jajircewar tinkarar abokan karawa da zafi da kuma burin kai hari wani rukunin masu lura da wasannin kwallo sai soccer football sun dibiya dan wasan na Ghana a matsayi na kudu na gwanayen iya jan ɗan wasa ɗan ƙasar shekaru 23 a bayan ɗan wasan na Real Madrid Vinicius Junior Angelo Gabres na Santos da kuma Kamal Musiala na Bayern Munich da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin Redwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
Masu sauraron mu ga wannan.
Ya Allah ya Allah na huka.
Domin iyali, shirin da ke nazarin batutuwa da suka shafi ci gaban iyali da nufin neman mafita, kama daga harkokin siyasa.
Su a nasu yanzu idan aka ba su wannan mukamin, suna rike da shi ba abin da suke duba illa sama. Mu kuma abin da muke dubawa balancing ƴaƴayenmu da suke tasowa. Ai ba ma mata ba, ai dan talaka ma ba, yanzu yanda suka yi karfi ba za su soye kokari ba.
Na farko duk abin da aka yi a kowane kasa, dokan kasa shine zai baka fifiko da karfin gwiwa.
Tarbiyyar ƴaƴa
addini tun farko yace ka zabawa ƴaƴanka uwa ta gari. Saboda me? Anan ne zaka samu tushen tarbiyyar ƴaƴanka ya taso.
Kai a matsayinka na babba, idan ka ga abin da zai lalace in ka ja sai ka jace kai wannan tsohuwa ta cika samu na ido. Zamantakewa tsakanin ma'aurata
hakkin aure ya kan namiji yake. Na farko shine mai aurewa, na biyu shi Allah ya dora wa ciyarwa da shayarwa da tafasarwa da ilmintarwa da tarbiyyantarwa da bada gida da komai da komai. To amma a kasar Hausa abaibai ake tafiya da abin
da kare hakkokin mata da kananan yara.
Ina so ne a bi min hakkin ƴaƴana da aka lalata su, mahaifinsu ya lalata su, a bi min haƙinsu. Kuma ina roƙon al'umma musulmi don Allah su taya ni da addu'a, Allah ya bayyana gaskiya, ya Allah ka bayyana gaskiya.
Kasance da shirin domin iyali kowace Alhamis karfe 6 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi karfe 5 agogon Ghana. Murya Amurka, duniya a tafin hannunku.
Wadi ko kan wadi wadi haba.
To masu sauraron mu, da haka muka zo shirin mu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To zara a takaice, Amurka za ta samar da kimanin dala miliyan 300 a wani sabon tallafin soji ga Ukraine a wani shiri da ake sa ran zai hada har da makaman artillery da manyan rokoki gabanin hare-haren da ake sa ran Ukraine din za ta kai, a cewar jami'an ma'aikatar tsaro. Wani gungun 'yan kasar Sudan sun yi zanga-zanga a Majalisar Ɗinkin Duniya yayin da shugaban kwamitin jin ƙai na majalisar Martin Griffiths ya isa Birnin Port Sudan a yau Laraba. Birnin ya sami kurar 'yan kasar Sudan da 'yan wasu ƙasashe waje da suke arcewa yaƙi tsakanin soji da rundunar tsaro ta musamman. Griffiths kuma ya ce ya je Sudan ɗin ne domin jaddada jajircewar Majalisar Ɗinkin Duniya wajen taimakawa jama'ar kasar Sudan. Ruwan sama kama da bakin kwariya da suka haifar da ambaliya da zaftarewar ƙasa a kudanci da arewacin Rwanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane 109 kamar yadda kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana a yau Laraba, yayin da hukumomi ke ci gaba da neman waɗanda suka makale a cikin gidajensu. Adadin waɗanda suka mutu sanadiyar ibtila'in ya kai 95 a lardin. To amma kafar yaɗa labaran ƙasar ta bayyana adadin da waɗanda suka mutu 109 haɗi da waɗanda suka mutu a ɗayan lardin na biyu na arewaci. Rundunar sojin ruwan Amurka ta ce Iran ta kwace wani jirgin ruwan dakon mai dauke da tutar kasar Panama a mashigin Hormuz a yau Laraba. Irin wannan kwacewar karo na biyu da Tehran take yi a 'yan kwanakin baya-bayan nan. Rundunar sojin Isra'ila da mayakan Falasɗinawa sun ci gaba da musayar wuta da sanyin safiyar yau Laraba a zirin Gaza da wasu makwabta al'ummomin Falasɗinawa din.
To masu sauraron mu, da haka muka ka ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyinna da ya taya ni gabatar da shirin, da wadda ta ba da umarni wato Julie Leathers Gresham da ma injiniyar mu ta yanzu, ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi, mu kasance lafiya.